Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safiu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau Talata 4 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Safiu da kadan labarai.
To Ibrahim, masana kimiyya a China sun ce sabo kwayar cutar coronavirus da ta kashe kallan mutum 425 da alamar ta samu asali ne daga jemagi. Haka kuma sojojin Amurka sun lalata wasu rukunin gidaje biyu na kungiyar Al-Shabab, sun kuma kashe kallon wani mayakin kungiyar guda daya. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban komandan kungiyar ISIS a Siriya da aka kama a Faransa ya aikata laifukan yaƙi akan fararen hula.
Kanun labaran kenan. Cikin shirin za a ji inda aka kwana a zaben ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican a jihar Iowa.
Jam'iyyar Republican kusan shugaba Donald Trump bai sami wata wahala ba. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, duk da farin jinin da ake ganin yana da shi a nan wuraren, gaskiya akwai ɗan wato nakasu.
To Allah shi kyauta, za kuma a ji ƙarin bayani game da mutumin da ake zargi da yunkurin tayar da wasu abubuwan fashewa a wata majami'a a Kaduna.
Ya shiga cikin church din kamar ya je yayi ibada ne shi ma da wata jaka.
Sannan kuma muna tafa da shirin tsaka mai wuya, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Masana wato marasa lafiya da ke dauke da kwayar cutar coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai garaje 1000 da aka gina cikin mako biyu, a daidai lokacin da wa'en mutanen da yawan mutanen da annobar ta kashe ya kai 425 a kasar China kadai. Yau Talata, jama'a a kasar China sun ce zuwa yanzu yawan mutanen da suka kamu da cutar sun kai 20,438. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana tsammanin yawan waɗanda suka kamu da cutar zai cira da zarar an samu sakamakon dabban mutanen da aka yi wa gwaji. Yawancin waɗanda suka kamu da wannan cuta suna ƙasar China, duk da yake akwai kusan waɗanda suka kamu da 150 a sauran ƙasashe. Jama'a a China sun ce sama da ma'aikata 7,500 ne suka yi aikin gina sabon asibitin a birnin Wuhan, birnin da ke zama cibiyar annobar. Ma'aikatan dai sun fara gina asibitin ne ranar 25 ga watan Janairu, kuma ana sa ran za su kammala wani asibitin na biyu cikin 'yan kwanaki. A ɗaya ɓangaren kuma, masana kimiyya a China sun ce sabo kwayar cutar coronavirus da ta kashe akalla mutum 425 da alamar ta samu asali ne daga jemagi. A wani sabon bincike da aka wallafa jiya Litinin a watan mujalla mai suna Nature, wato ko halittu, masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halittar coronavirus tana da alaka da kwayar cutar da aka samu a jemagi a gundumar Yunnan da ke kudancin China. Binciken da ya nuna coronavirus yana da kama da cutar SARS virus da kashi 80 cikin 100, wadda ta kashe sama da mutane 800 a shekarun 2002 da 2003. Jami'an China dai ba san takamaimai ta yadda cutar ta shiga jikin mutane daga dabbobi ba, amma sun yi imanin cewa wata buɗaɗɗiyar kasuwa a China inda ake sayar da naman dabbobin daji ta taka rawa sosai. Magoya bayan masu neman tsayawa takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat a faɗin jihar Iowa sun haɗu suna fatan waɗanda suke goyon baya za su samu nasara don wucewa mataki na biyu a zaben fitar da 'yan takara. Shi dai wannan zaɓe shi ne gwaji na farko a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020, a daidai lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat ke neman ɗan takara ɗaya wanda suke fatan zai dakatar da shugaban ƙasa Donald Trump daga lashe zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Dabban 'yan jam'iyyar Democrat sun yi tururuwa zuwa cibiyoyin zaɓe 1,678 a faɗin jihar Iowa, inda suka haɗa da ƙananan majami'u da cibiyoyin al'umma da makarantu. Suna goyon bayan 'yan takarar da suke so da zimmar samar da ƙuri'un da za su taimaka waɗanda suke son. Wannan ita ce ranar aiki da demokradiya, inda masu kada ƙuri'u ke haɗuwa ƙungiya-ƙungiya domin nuna goyon bayansu ga 'yan takarar jam'iyyar Democrat da suka haɗa Bernie Sanders da Joe Biden da Elizabeth Warren da Pete Buttigieg da Amy Klobuchar da kuma sauran 'yan takarar da ke fatan wucewa mataki na gaba. Ya zuwa yanzu dai ana jiran sakamako.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa jihar Iowa mu ji inda aka kwana game da batun zaben yan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar wato babbar jam'iyyar adawa ta Democrat da kuma jam'iyya mai mulki ta Republican. Ga abokin aikin mu Murtala Faris Sanyina ta waya.
Eto Malam Ibrahim, kamar yadda dai wato manazarta shi a nan siyasar bana suka yi hasashe, jam'iyyar Republican kusan shugaba Donald Trump bai sami wata wahala ba, inda su tuni ma aka yi wannan aka kammala kuma tuni da ya lashe wannan zaɓen, kuma da wato tazara ma mai tarin yawa kusan ma za a ce shine ma duka ya lashe, saboda sakamakon da muka samu ya nuna cewa wato shi ya sami kashi 97.1 na ƙuri'un da aka kaɗa. Kuma dukkan wakilai wato wanda ake kira delegate kenan 35 da ya kamata a ce an zaba a wurin gabaki daya shine ya lashe su a bangaren Republican kenan. To sai dai inda gizo ke sakarar shine jam'iyyar Democrat, wadda kamar da ka sani tana da zaratan 'yan takara masu yawan gaske kusan 10 haka. To saboda kuma wato har yanzu ba a soma fitar da sakamakon zaɓen ba, hasali ba wasu wuraren har yanzu ba a kammala ba saboda la'akari da yanayin mutanen da suka fito.
To yaya batun hasashen cewa wuraren da aka fara kada ƙuri'a Bernie Sanders kusan na kan gaba saboda ko matasa ne masu ra'ayi irin nashi da dai sauransu, ya wannan batu yake?
Hakika akwai wannan magana, za ka ga musamman ruhunan da ko kuma zance cibiyoyin da muka samu ziyarta daidai wannan lokaci, ko wannan ma cibiyar da nake a halin yanzu, za ka ga kusan wurin da yake shi ne mafi shi yake da mutane mafi rinjaye a lokacin da aka karkasa su. Tsarin dama karkasawa ake yi tukunna don abin kamar keke da keke ne, ba wani boye-boye ba ne, za ka koma ne bangaren da kake. To lokacin da aka yi wannan na gaskiya bangaren sa a wannan ruhunan musamman rumfa farko da muka je mun tare da gaskiya bangaren sa ne suka fi yawa. To sai dai akwai wasu waɗanda yake kamar su ma suna dan da mutane haka. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden shi kuma wato abin mamaki za ka ga cewa duk da yake ba mu san ba duka muka je ba, amma dai wasu wuraren da muka je sai nake gani kamar duk da farin jinin da ake ganin yana da shi, amma a nan wuraren gaskiya akwai ɗan wato na ƙasu sai dai Elizabeth Warren ita ma fa ta ɗan kutso duk da kasancewar ta mace, amma dai da alama tana ɗan kawo ta saboda gaskiya tana da magoya baya a ruhunin da muka ziyarta.
To a gaida Murtala, yanzu kuma ga Sarfilu ɗauke da sauran labaran duniya.
To Ibrahim, yanzu muke samun labarin cewar tsohon shugaban kasar Kenya Daniel Arap Moi, ya Allah ya warasuwa, ya mutu, wanda shi yake da wato ɗan shugaba da ya mulki kasar Ghana har tsawon shekaru 24. A yau Talata ɗinnan da safiyar nan shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya sanar da mutuwarsa. Sojojin Amurka sun lalata wasu rukunin gidajen kungiyar Al-Shabaab biyu, sun kuma kashe akalla wani mayakin kungiyar a wani hari da suka kai kudancin Somalia, a cewar ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Litinin. Rundunar sojin Amurka da ke Afirka AFRICOM sun wato su ne suka kai har-haren da haɗin gwiwar sojojin Somalia. Gidajen biyu, ɗaya a garin Jamem, ɗaya Jilif, a ruguza su baki ɗaya. AFRICOM ta ce ta ɗauki tsatsauran matakai domin tabbatar da ganin ba a samu asarar rayukan fararen hula ba. A watan da ya gabata ne ƙungiyar Al-Shabaab ta kai hari sansanin soja a ƙasar Kenya, ta kashe sojan Amurka ɗaya da wasu ma'aikatan fararen hula biyu. Al-Shabaab dai ta kwashe sama da shekaru 10 tana faɗa domin ganin ta kafa daular musulunci a Somalia. Yawancin lokuta tana kai hare-hare a makwabciyar ƙasar Kenya domin mayar da martani kan sojojin Kenya da ke shiga Somalia suka yi hare-hare. 'yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Wakilan Amurka da ke jagorantar ƙarar neman tsige shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyin da ke kare shugaban sun gudanar da jawabansu na ƙarshe jiya Litinin a shari'ar da ake a Majalisar Dattawa, duk wanda cewa babu tabbacin za a wanke shi. Dan Majalisa Adam Schiff da ke jagorantar masu gabatar da ƙarar Trump kan laifuka biyu ya yi wa sanatoci 100 da za su yanke hukunci shari'ar magana mai so sarai cewa mun tabbatar da laifukan da ake zargin Donald Trump ya aikata, ku yi shari'ar adalci, ku tabbatar da laifi a kansa. Amma lauyoyin da ke kare shugaba Trump sun yi kiran da a wanke shi lokacin da sanatocin za su kada ƙuri'a da yammacin gobe Laraba kan ko za a tsige shugaban Amurka na 45 daga mukaminsa. Lauyan fadar White House Pat Spiloni ya faɗa wa sanatocin cewa babu wata shaida da ke nuna Trump ya yi ba daidai ba, kuma maimakon tsige shi daga mukaminsa abin da ya kamata a yi shi ne a bar masu kada ƙuri'a su yanke hukunci lokacin zaɓe. Daga ƙarshe, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masana sun ce babban kwamandan ƙungiyar ISIS a Siriya, wanda a baya-bayan nan aka kama a ƙasar Faransa, yana daga cikin waɗanda ke azabtarwa da aikata laifukan yaƙi a kan fararen hula. Majid Mustafa Name, da aka fi sani da Islam Alosh, an kama shi ne a makon da ya gabata a birnin Marseille na Faransa kan laifukan da ke alaƙa da gallazawa da laifukan yaƙi da kuma hannu a ɓacewar sojoji, a cewar kamfanin dillancin labarin Faransa AFP. Tsohon kaftin alandun sojin Siriya Alosh yana da hannu wajen kafa ƙungiyar Ja'ish al-Islam, ƙungiyar 'yan awari mai tsatsauran ra'ayi da ke kusa da babban birnin Damascus a Siriya. Shi ne mai magana da yawan ƙungiyar har zuwa shekarar 2017. Kamashin da aka yi na zuwa ne 'yan watanni bayan da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ciki har da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya FIDH suka shigar da ƙara kan mambobin ƙungiyar Ja'ish Islam kan laifukan da ƙungiyar 'yan awaren ta aikata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, kamar yadda ba a rasa ji ba, an kama wani matashi wanda ake zargi da yunkurin kai hari a wata majami'a a Kaduna, al'amarin da ya haddasa takaddama kan asalinsa da kuma ikirarin da ya yi. Kan haka ne wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya shirya mana wannan rahoton.
A yayin da matashin ya shaida wa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna cewa sunan shi Nathaniel Samuel kuma yana aikin a cocin ma, wasu na ta yaɗa cewa ya riga ya gaya wa cocin cewa sunan shi Muhammad Sani. Sai dai matashin da ake zargi da yunkurin tada wannan bom ya shaida wa muryar Amurka yadda wannan abu ya faru da kuma cikakken sunan shi na gaskiya.
Sunana Nathaniel Samuel, ni ma'aikaci ne a Living Faith Church Sabo, saboda na yi makarantar pastor nasu. To jiya ne da na je coci daidai ana cikin wa'azi, na ji ciki na ya murɗa kamar fever zai kama na haka, shi ne na ce bari in je bayi ɗaya bayan gida. To da ina cikin bayan shine aka zo aka kama ni, wai ai an ga explosive a cikin jakana.
Ya ne wai an gani ne koko?
An gani a cikin jakana.
Daga ina ka taho da su?
Daga Baraka Place.
Amma me zaka da su a cikin coci?
To mai gida gaskiya ban san aikin su ba kenan. Wata yarinya ne Grace ta bani tare da abinci in leda, ban duba ba a cikin bakin leda ta bani. To ni tunani na bai zo haka ba, shine na gane ai ga abin da na dauka.
Amma an ce ka gaya wa 'yan sanda bayan nan ma kuna so ku yi amfani da wani abu?
Na gaya musu saboda ina aikin laboranci a Angon Boro.
Ana tare da sunan ka cewa ba Nathaniel da ka faɗa ba ne, me gaskiyar sunan ka?
Gaskiyar sunana Nathaniel Samuel, ni Krista ne.
Kuma ka ce a cocin kake?
Eh.
Amma me ya jawo ra'ayinka da wannan abu a cikin kuma cocin da kake bauta?
Rashin sani ne da sosai, in dai zan gaya ma gaskiya.
DSP Yakubu Abubakar Sabo shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, kuma ya yi ƙarin bayani game da wannan batu.
Wanda yanzu kuka yi hira da shi din nan mai suna Nathaniel Samuel ya shiga cikin church din kamar ya je ya yi ibada ne shi ma da wata jaka, zuwa wani ɗan lokaci sai ya ajiye jakan kan kujera sannan ya shiga bayi. To waɗanda suka halarci a wurin ibadan sun ce sun jima suna jiran su ga ya fito ya dau jakan, amma ba a ganshi ba. Wannan shi ya sa musu tsoro, sai suka garzaya suka sanar da jami'an 'yan sanda da suke ba da tsaro a nan cocin din. Ya ce kayayyakin sa ne suka ce bude, ana budewa sai ga wasu ababai da ake zargin ka ababuwan fashewa ne.
To kome matsayin kungiyar kristoci ta Nigeria kan game da wannan labari da ya dauki wani sabon salo? Rabaran Joseph John Hayab shine shugaban kungiyar kristoci ta kan a jihar Kaduna.
Abinda mu mun sani shine dan ta'ada ne aka kama. To yau da safe sai mun lura kuma ana yin siyasa da labarin. Police sun ce wai sunan mutumin da ya maya ne Samuel. To itinsa kuma sun ce mana bayan da aka kama shi sun ma sun bincike shi, ya faɗa musu suna Muhammad Sani. To ka gane wahalan da muke da shi a Najeriya shine ba a yin kikkiawan bincike bala ma a san gaskiyan abu. Amma mu kan mu da mu ba sunan shi ba, da mu shine an kama mugu a bincike mugu suwa suka aike shi.
Tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta sanar da daukan matakai kwarara akan maganar tsaro da kuma neman tallafin al'umma, kamar da yadda kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan ya shaida wa muryar Amurka.
Akwai mutane wanda suke yawan sa siyasa akan wannan al'amarin. Alshashi bai san fari ba, bai san baki ba, bai san waye musulmi waye krista ba.
Dindinar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce tana ta yi wa Nathaniel din tambayoyi ne domin tattara bayanai albashi a san ko yana da wasu abokan aiki game da wannan yunkuri. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya garzayawa shafukanmu na yanar wato internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu dai ga shiri na gaba.
Saka mai wuya.
To indai saboda taya mune take horen shi, mutane sun hutu a ƙasar Mali ta fifi, a ƙasar Burkina ta fifi, a ƙasar Niger suna hutawa sun ce ba su san su. Indai tana yane ai babu matsala sai ku taya ku, tunda taya ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke.
Indai ayi gaskiya, ayi adalci, ayi bai ka kuskure ba, ko da dai rana a ce shugaban ƙasa Alhaji Yusuf Muhammad yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na ƙasar Niger.
Mutum in kanshi ya hoshe cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A kwanakin baya ne shugaban jamhuriyar Niger Yusuf Muhammadu ya salimi wasu manya-manyan mukarabansa na soja a sanadin ci gaban hare-haren da aka danga kaiwa akan sojojin Niger din, ana karkashe su musamman can kan iyakarta da ƙasar Mali. Kafin hakan ta faru, shugaban ya sha suka da miri sosai daga wasu 'yan Nijar ɗin wanda suke ganin kamar ya cika goyon bayan ci gaban zaman irin waɗannan sojoji na ƙetare a cikin ƙasar, kuma ba na Faransa ba. Kwatsam sai ga shi a makon nan aka ba da sanarwar cewa ai Faransa ɗin ma tana neman ta ƙara yawan sojojinta da ke yankin na Sahel, abinda zai sa su zarce sojoji 5,000. Wannan ne ya kawo mu ga batun da za mu yi muhawara a kansa a wannan shiri ne, yau batun da muka faro tun cikin makon jiya, wato magana game da makomar zaman irin wannan bakin sojojin ƙetare a ƙasashenmu na Afirka, musamman Afirka ta yamma.
Sunana Maimuna Ibrahim. To gaskiya ayina waɗanda suka ce din nan su tahiye su, in wani ƙoƙari ko wani taimako gare su, su taimako ma sojawanmu na nan da makamai, amma su ba sai sun tsaya ba. Tunda mu ganinmu cewa su wa'annan sojawan mu ba yarda muka yi da su ba, abinda muka yi so a bar sojawanmu su yi aikin su, Allah shi ne ke komi, Allah kuma shi za ya kama mu, Allah kuma ya kare sojawanmu game da wannan kashe-kashe, musamman mu mata da in mijin ka ya tahi ba ya dawowa. Wasu in Allah ya taimaka ajali na can shi kenan, wani ma ko gawar shi ba a gani, ya za kai da marayu.
Kuma game da wannan batun ne, wakilin mu na can Nijar Suleiman Muni Barma ya gayyato wasu fitattun 'yan siyasa guda biyu, wato Abdu Idi na kungiyar fafutuka ta FSCN da kuma Siraji Isa na jam'iyyar NPR da ke kawance da ita jam'iyyar PNDS tare a mai mulki yanzu a can Niger. To yau fafatawar tasu za ta soma ne daga rawar da ake ganin Faransa din tana takawa a tashi-tashi hankulan da ke gallabar kasashen namun Afirka.
Ana ganin kamar Faransa ba za ta rasa wata manufar boye ba, bisal akari misali da abubuwan da ke faruwa a Kidal kasar Mali ne, amma kusan a yau abin ya kai inda hukumomin Mali ba su da yanci, ba su da hurumin su saka kafafuwansu a Kidal din.
Wannan magana kuma zan kawo hujja mai karhi. Lokacin da wannan 'yan ta'adda kwanaki da suka ɗauko makamai za su tahiya sun mamaye kasar Mali wajen kashi kusan 60 sun tahi za sun kusa kai Bamako. Ba wannan sojan bane na horanshi suka tsaye da wannan 'yan ta'adda. Ba haka ne bane ko ba haka bane Barma, fisabilillahi. Kasashen Afirka gabaki ɗaya da kasashen Mali suka yi kira da babban murya da kasar horanshi ta zo ta taimaka kan waɗannan 'yan ta'adda su je su kwace Bamako, su kwace kasar Mali gabaki ɗaya. A wannan kira da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba kasar horanshi dama, suka zo suka tsida su tsaf, aka samu aka kora su, suka bar wannan tahiya da suke na ɗaukar hanyar zuwa Bamako. Shi abun in mutane suna lusahi su bar man cewa wannan in ra'ayi na mutane 'yan tsirari wanda ba su san yadda duniya take, su tashin hankali so ne suke a watsi gabaki ɗaya. Wannan 'yan ta'adda su samu ma damar da za su kore dukkan guverna na cikin wannan kasashe a koma cikin situation ta tashin hankali.
Kana ganin idan sansanin sojojin nan na kasashen yammaci suka fice daga wannan yanki, watakila 'yan ta'adda za su mamaye.
Tun ba shakka misali ɗaya inda wannan lokacin sojawa wannan na horonshi ba su tsida su ba, akwai wanda zai iya tsare su ba sun kai Bamako ba, da ba sun kwace kasar Mali ba. Mutane su rika yin hali, su rika lisahi, mutane su lisahi ne suke jagorancin ƙasa ba jagorancin ƙungiyar society civil bane ba. Abu ne mai yauni sosai, amana ce wadda ta jama'a suka ba mutum baya amyarda. Kamar yadda shugaban ƙasa Alhaji Yusuf Muhammad Yahudi, waɗannan mutane da suke ko suke aikin 'yan ta'adda, tunda duk wanda zai zo waya ce yana fata waɗannan mutane a kure wannan sojawan da suke taimaka mu, suke taimaka ma ƙasar Niger, suke taimaka ma sojawan Niger, a kure su taya su wani salo ne wanda suke so wannan 'yan ta'adda su su mamaye ƙasashenmu. In ya so a zamanto ba ma gwamnati babu kowa cikin tashin hankali ne aiki, mun gane su sosai. Kuma in cikin yarda Allah ba ta faru ba wannan yadda suke so kin baya faru ba. Shi ne muke so jama'a su kwantar da hankalinsu su gane waɗannan sojawa da hujja. Alhaji Idi ya yi magana ya ce an kawo babu bazi militari a Niger. Babu sojawa ne wanda ke da kowa wanda suke cikin operation Barkan. Kamar yadda ministan lantarki da hudi, ina gani ranar inda ya saurara da ya ji duk misali duk abubuwan da ya kamata a sani na waɗannan sojawa na ƙasar Amerika da ƙasar Koranshi da ƙasar Alman, yadda suke ta annafi logistics suke nan cikin ƙasarmu. Akasari saura suna na aeroport international,
wato sun zo suna da wurin ajiyar
kayayyaki saboda wannan barazana ta tsaro wadda ke ƙasar Mali. Ya yi magana shugaban ƙasa Alhaji Usman Muhammad yana cikin nufari wanda suka yi hattara ga maganar Kidal da Yahudi. Shugaban ƙasa Alhaji Usman Muhammad ya ce Kidal tana yadda statutin ta na yanzu barazana ce ga tsaro na Niger, kuma gaskiya ne.
To amma kuma Kidal ɗin nan akwai hannun Faransa wajen tafiyar da al'amuranta.
Ni ka san ban taɓa yarda ba da in huddo firci wanda bani da hujja, kuma bani iya huddo wannan accusation babba saman ƙasa irin wannan kamar ta horanshi a ce suna bayan waɗansu mutane ko ku suna bayan waɗansu mutane na Kidal. Ni bani da wata hujja wadda za su cewa wannan statue ko ku wannan yanki na Kidal yana da goyen bayan ƙasar Faransa.
Alhaji Idi, akwai taro da ya kamata a gudanar a ƙasar Faransa tsakanin shugaba Macron da shugabannin ƙasashe biyar mambobin ƙungiyar G5 Sahel. A yadda shi Macron ɗin ya bayyana, taro ne wanda a yayinsa za su bayyana masa cewar shin meye ne matsayinsu dangane da zaman rundunar Barkan a waɗannan ƙasashe ko kuma a yankin Sahel. Ya kake ganin za ta iya kayawa bisa la'akari da yadda shi Macron ɗin ke ta korafi a kan yadda su waɗannan shugabanni suka ƙyale talakawa a ƙasashensu suna cin zarafi ko kuma suna nuna Faransa ƙyama?
In mutane na ƙasar Niger 'yan tsirari ne, to me yasa suke ba da tsoro ana hana su hutu? To dan me ake tsoro ake hana su ake danne demokarasiya ana hana musu ƴancin su na su hutu
ba gwamnati na cewa saboda dalilan tsaro ne yasa
zance wannan bai mata su baka shiga sha'aninka wannan waƙoƙi ne duk masu wannan waƙoƙin su ma sun san kawai suna yi ne dan an umarce su su yanzu kuwa gane wannan zancen da ake na ƴan tsirarin dama ashe zancen shugaban ƙasa ne shine mutane suka dauka ƴan amshe ko mutum in kan shehoshe cikin akurki yake taya neman raƙumin da ya bacci to in dai saboda taya mune take horan shi mutane sun mutu a ƙasar Mali ta pipi a ƙasar Burkina ta pipi a ƙasar Niger suna hutawa sun ce ba su san su in dai tana yane ai babu matsala sai ku taya ku tunda taya ku ne muka zo in babu wani abu wanda muke gudu rana in ta hutu hannu ba ya tsari
kamar ya kake nihi kenan
ita dai gaskiya tana nan duk lokacin da zaka bude tana nan ita ba gusa ba take horan shi abubuwan da muka ce alakan mu da horan shi a gyara ta dan a ci riba duk kowa a ci riba ai haka muke
a yanzu ba a ci riba kenan
ban ga ba alama babu zancen a ci riba a ciki sojina ne na kasar horan shi suke kasar Niger ba haka bane sojinan wata ƙasa suke zawa wata ƙasa. Kreta ke da kwai militar kretan wannan ya kamata a shi gaban majalisa duk wannan mutanen na shi ana faɗi mutane suna amshewa abin da aka ce su faɗi nan ƙasa ce mu mai ƴancin kanta wani soji baya zawa nan ƙasar Niger a je ma a kalamin naku sojina ne da kaya suka zo ko kuma suke gujera da aikunansa a bisa ƙasar Niger wanga ya kamata a yi shi a je gaban majalisa a yi shi
to amma kai Alhaji kan wannan magana ƴan majalisa ne kamata su yi korafi ba kuma cewa ba
mun ne yau ƴan majalisa da sunan wa suke ba sunan ƙasa ba
an ce ba ku da yawa ƴan tsararru ne kuke
ba mu da yawa amma ai ƴan ƙasa ne kuma muna da incin mu hoda abu balle abin da muke hodi yau an ga gaskiye shi ƴan majalisa ai wakilan mu ne ko dole ne lokaci zuwa lokaci mu rika jan hankalin su mu ce ga matsalar ƴan ƙasa ku shurare ƴan ƙasa dan ƙasa inda kama a ce da gaskiya ciki dan ƙasa ko ɗaya ne in yi ra'ayi shuraren shi ake in kai ji an ce ƴan ƙasa wasu an maida su ƴan tsirari to babu alamar demokarasiya ciki mutane suna abin da suka so ne suna abin da suka so dan iko amma a tsarin demokarasiya ɗan ƙasa ɗaya yana iya zanga-zanga ya huto da dirafan shi kana gani ana yi ƙasashen turai ka ce baka so ai shugaban ƙasa zaben shi ne akai kuma dole ƴan ƙasa su faɗi yadda abubuwa ake
kamar shi yadda ita gwamnati ke ganin ba za a rasa wata manufar boye ba da kuke da ita ku watakila wata agenda ce gare ku wadda ta shafi harkokin mulki shi yasa kuke
washi ne ake karanta ma mutane wannan kalamin da yayi shi kanshi ba kalamu bane wanda shugaba yake shi shugaba na kowa ne kuma wanga tsarin da muke ciki tsari ne wanda ya kamata duk kasar Niger ta tashi kamar mutum daya tunda wanga yakin ba wani horan shi bane ba wani sojinan horan shi bane za su zo su mushi sojinan mu ne sojinan Sahel ne da ƴan ƙasa su ba da rahoto wa'anga wanda suke shigowa suna zambata mu su bar zamban mu ba wai horan shi bace za ta yi inda horan shi ce ai ba ba take nan kuma ba alamar za ta gyara abun
Shugaban kuma malamai idan Allah ya samu dawo makon gobe za mu tsunduma ne sosai a cikin alaƙa da ke tsakanin ita ƙasa Faransa din da ƙasashen da ta taɓa yau mulkin mallaka inda har za a taɓa zargin ko shugaban Faransa Macron ya rena su shugabannin namu na Afirka ne kuma makamiya ya magana da wasu ke yi na cewa duk abin da ake ji yana fitowa daga bakin shugaban Niger na yanzu yanayi ne a bisa umarnin shi Macron ba da bayan haka me bambancin ma ƙasashen da Faransa ta mallaka da wanda Burtaniya ta mallaka idan ana magana daukan umarni daga tsofaffin iyayen gijin nasu yanzu muna godiya ga su bakin namu Malam Audu Idi da kuma Malam Siraji Isa tare da shi wakilin namu Suleiman Mudin Burma a can Yamai a madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sakuta a nan Washington mun ba ku lafiya
Masana kimiyya a China sun ce sabon kwayar cutar coronavirus ta kashe akalla mutum 425 da alama ta samu asali ne daga jemage a wani sabon bincike da aka wallafa jiya Litinin a wata majalla mai suna Nature ko halittu. Masana daga cibiyar nazarin cututtuka sun ce kashi 96 cikin 100 na halitta coronavirus na alaka da kwayar cutar da aka samu a jemagi a gundumar Yunnan dake kudancin China. Marasa lafiya da ke dauke da kwayar cutar ta coronavirus sun fara komawa sabon asibiti mai gadaje 1000 da aka gina cikin mako biyu a daidai lokacin da yawan mutanen da annobar ta kashe ya mutanen da ya kai 425 a kasan China kadai.
To masu saurare, da wannan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa, sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safiul Hashim Gumul da ya karanta mana labaran duniya da CD wanda ya hada mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin Jimmy Cook. Ni Ibrahim Kalama Sigar ke cewa sai yi kuma da hantsin.
VOA Afrique, le monde